Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'ada Nomad da Dalol har ma da Niya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya, za ku ji shirin Karamin Sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. A yayin da aka fara sanyi mai tsanani a yankin gabas ta tsakiya da yaƙi ya daidaita dubban 'yan gudun hijirar Siriya da suka makale a kan iyakar ƙasarsu da Jordan sun yi son barka, domin a ranar Talata hukumomin ƙasar Jordan ɗin suka ba da sanarwa komawa ga baiwa dubban mutane taimako, raminsu yara waɗanda ke fama da ƙarancin abinci da magunguna da ruwa da kuma wasu muhimman kayayyakin. Tun lokacin da ƙasar Jordan ɗin ta rufe kan iyakarta a ranar 21 ga watan Yuni wa 'yan Siriya da suke arcewa daga ƙasarsu a saboda yaƙi. Jordan ta ɗauki matakin na rufe kan iyakarta ne bayan da aka ba da rahoton cewa 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS sun kashe sojojin Jordan guda 7. Tun lokacin, sau ɗaya kawai Jordan ta bari aka jigilar kayayyakin agaji ga 'yan gudun hijiran. Mai magana da yawun mai kula da harkokin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya, James Lackey, ya ce sun ji daɗi za su koma ga taimakon kimanin mutane 35,000, rabinsu yara da mata. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla mutane 5 ne suka mutu, 27 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin bama-bamai a jiya Juma'a a lardin Nangaha da ke gabashin ƙasar. Jami'an yankin sun faɗawa muryar Amurka cewa fashewar sun faru ne a sakamakon wasan wuta da yara suke yi. Sun ce jami'an 'yan sanda guda 2 da wasu yara suna daga cikin waɗanda suka jikata a Jalalabad, babban birnin lardin. Mai magana da yawun gwamnatin lardin, Atahullah Kogani, ya ce gwamnatin lardin Nangaha, Gulag Mangal, ya yi alkawarin baiwa wannan batu muhimmanci kuma zai kaddamar da yin bincike akan wannan al'amari. Haka kuma Mr. Goyami ya ce gwamnati na yi wa jami'an tsaro kashedin cewa idan irin haka ya sake faruwa a yankunan da suke ƙarƙashin kulawarsu, to za a sallame su daga aiki bisa aiki da dokar da shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya gabatar. Babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma an san cewa 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Taliban da ISIS da suke yankin galibi sukan ce sun kai irin waɗannan hare-haren. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saɓani ko kuma rarrabuwar kan da aka samu cikin kwamitin karɓar mulki na shugaba mai jiran gado Donald Trump a kan wanda ya cancanci a baiwa mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ya fito fili. Kan ɓangarori cikin kwamitin ya rarrabu tsakanin ko a baiwa ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican a zaben da aka yi a shekara ta 2012, Mitt Romney, wanda shi ne kuma tsohon gwamnan jihar Massachusetts, ko kuma tsohon magajin garin birnin New York Rudolph Giuliani mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. A saƙon da ta sa a dandalin Twitter, mai baiwa Donald Trump shawara Kellyanne Conway ta bayyana ra'ayin waɗanda ba sa goyon bayan a baiwa Mitt Romney wannan mukami. Suna bayyana ta baba ga biyayyar Romney, tsohon gwamnan jihar Massachusetts, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓe ya sha caccakar lamirin Donald Trump. Waɗanda kuma ba sa goyon bayan a baiwa Rudolph Giuliani wannan mukami, baya ga ta baban ko zai iya jurewa tambayoyin da za a yi masa a majalisa kafin a tabbatar da shi, sun kuma yi nuni da shekarunsa na haihuwa, ko zai iya gudanar da aikin sakataren harkokin waje na yawan tafiye-tafiye, misali akari da cewa shekarunsa 72 ne. Shugaba mai jiran gado dai Donald Trump, wanda sananne ne wajen canja ra'ayi ko kuma matsayi, ya yaba wa dukkan mutanen biyu, Mitt Romney da kuma Rudolph Giuliani. Tsohuwar ‘yar takarar shugaba a ƙarƙashin inuwar jam’iyyar Green, wato Green Party da Turanci a nan Amurka, Jill Stein, jiya Juma'a ta buƙaci a sake ƙida ƙuri'un da aka kaɗa a jihar Wisconsin, ɗaya daga cikin jihohi uku da take buƙatar a sake ƙida ƙuri'unsu. Jami'in hukumar zaben jihar Wisconsin, Mike Haas, ya ce da tsakar ranar jiya Juma'a, kafin wa'adin lokacin gabatar da koke-koke wuce, ita Jill Stein ɗin da wata ƙungiya suka buƙaci a sake ƙida ƙuri'un. A saboda haka ya ce yanzu haka hukumarsa tana shirye-shiryen sake ƙida ƙuri'un. Tilas jihohin su kammala ƙida ƙuri'un kafin wa'adin ranar 13 ga watan Disamba. Tun da farko a jiya Juma'a, Ms. Stein ta sa bayani a dandalinta na yanar gizo cewa magoya bayanta sun tara dala miliyan 5 da za a yi amfani da su wajen ƙirga ƙuri'un a jihohin Wisconsin da Michigan da kuma Pennsylvania. Ta ce ana buƙatar dala miliyan 7 domin aikin sake ƙirga ƙuri'un a jihohin guda uku. Ta ce da yake sun samu kuɗin sake ƙida ƙuri'un a jihar Wisconsin, yanzu za su mai da hankali ne ga tara kuɗin da ake buƙata domin ƙida ƙuri'un a jihar Michigan. Da ƙyar shugaba mai jiran gado Donald Trump ya kada Hillary Clinton a jihohin Wisconsin da Pennsylvania. To amma kuma ba wani amfanin kirki ta Jill Stein ɗin za ta samu daga sake ƙida ƙuri'un ba, domin kashi ɗaya kurum ta samu. Sanarwa ta ce sake ƙida ƙuri'un ba domin a taimakawa Hillary Clinton ba ne, a yunƙuri ne na kare mulkin demokuraɗiyya. Ƙila kuma magoya bayan Hillary Clinton ɗin su ji daɗin sake ƙirga ƙuri'un da za a yi, to amma masana sun ce zai yi wuya rata waɗannan jihohi guda uku su sa a canja sakamakon zaben.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu, sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin Ƙaramin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Ƙaramin Sani kukumi ne.
Wannan yana da rabotun duniya, yana da rabotun duniya, bare na iya ma za ya tsoro. Bana alhaji mamman dangwati, yayi mana yanda ake mani yamma.
Bangaren wa bangarba.
Na garba baba, garba dangwati, bana alhaji mamman dangwati, yo kana wa dozo canji suki.
Agaje kallon rake, agaje kuma matakali.
Kai wanda dozo ya za birnin Kano, in maroƙi ne ya ga dangwati. Dangin da haba zan shi ba, ba maza na zan yage da su.
Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda huɗu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne a kan yadda wasu al'umma a jihar Jigawa suka koka game da yadda ba a isan masu yayin gudanar da alluran yau da kullum na rigakafi ga ƙananan yara. Shi kuwa rahotonmu na biyu zai yi bayani ne akan yadda wata ƙaramar hukuma ta rabawa asibitocinta kayayyakin aiki domin taimakawa al'ummar ƙaramar hukumar wajen samun isasshen lafiya. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan yadda aka raba magungunan kawar da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria, a jihar Bauchi. yayin da rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan yadda al'umma suke karbi tsarin nan na tazarar iyali a jamhuriyar Niger domin kawar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa, ta yadda aka yi ittifaki cewa samun tazarar haihuwar ne kadai ka iya samarwa ƴaƴa da uwanta lafiya kafin a sake samun wani juna biyu tsakanin haihuwa da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin, za ku ji mu da ci gaban taron gaggamin kiwon lafiya da hukumar gidan rediyon muryar Amurka da kuma hukumar kula da lafiyar ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gabatar a kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. Sai ya kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Al'ummar Fulani a jihar Jigawa sun koka game da rashin kaiwa gare su yayin aiwatar da allurar rigakafi na yau da kullum ga ƴaƴayensu. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
Har yanzu dai ana fuskantar ƙalubale wurin gudanar da allurar rigakafin yau da gobe a wasu yankuna, musamman ma rigagen Fulani da ke jihar Jigawa. Sakamakon korafin da wasu daga cikin Fulanin ke yi na cewar in banda allurar rigakafin cutar shan inna ba wani allurar rigakafi da suka sani. Kamar da yadda muka zanta da wasu daga cikin Fulani mazauna yankin karamar hukumar Miga da ke jihar ta Jigawa.
To mina min anda gudun rigakafi iyaka polio min andi ko kun wadata. In wurto waran wada minon polio min andi sai kullun waran yawan wadai dumando rigakafi kuma polio min andi min anda gudun rigakafi.
To malama wannan magana rigakafi da kake yi dai mu ba insha Allah rigata mu. Sai dai irin wannan da ake na shutar shan inna. Kuma mu irin wanda suke yi a rediyon shi mu da Hausa suke kuma mu ba ma ji shi Fulatanci.
Shi ma a nasa bangaren Director Clinical da ke babban asibiti da ke birnin Dutse Dr. Ahmad Nasiru Alhassan ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Hakikanin gaskiya kaman a nan da babban birnin jiha asibitinmu nan. Mafi yawancin waɗanda suke ɗauko yaransu su ga taho da shi asibiti. A musu rigakafi gaskiya yawancinsu mazauna birane ne. Mutane wanda suke da karkara ana samun ɗaiɗiku. Allah misali waɗanda ƴaƴan kamar matan suke da ɗan ilimi haka ko suke kuma nan suke da wayewa ko suka fahimci me ake ciki na yau da kullum. Domin ana yin promotion a radio ana bayanai to wanda suka fahimci wannan bayanan da ake yi. Da kuma wasu wanda yanzu a cikin asibiti malaman asibiti sukan gaya musu cewa in aka haifi yaro a kawo bayan sati shida a kawo bayan sati hudu a kawo shi ma bayan sati hudu aka kawo. Amma daga ƙauye kamar rigage a ce yau mace daga riga ta fahimci cewa yau ne ranar da zan kai yaro na allurar rigakafi ta goyo shi ta hawo babur ko ta hawo mota ta zo ta kawo asibiti ta shigo ta ce ta kawo yaronta a mata allura yau da kullum. Gaskiya
to kowanne mataki hukumar lafiya a matakin farko na jihar Jigawan za su dauka game da haka?
Ta aikin san da yake tukan suna daji tare da dabbobinsu inda ba wai campaign irin wannan ba. To shi ne ake samun aje a same su. Matsalar duda suke ganin haka muna da akwai abinda muke cewa hard to reach project. So amma ba ina da amiga din ba su zo sun same su bane da yake wasu su tafi ne wasu su zo. Amma yanzu planning inda muke musu shi ne outreach services ake so a yi. A ware vaccines, a ware duk wasu interventions na kaya su vitamin A su waye dai sai a je a yi kamar wani abu da ake kira health camp a wurin. So wannan zai taimaka wajen awareness kuma shi ne ake shiga dai radio kowa ya yi magana a kan.
Dr. Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa, a Najeriya.
A jihar Kano kuwa wata karamar hukuma ne ta yi hobbasa domin samarwa asibitocin dake daukacin karamar hukumar kayan aiki domin inganta lafiyar al'ummar karamar hukumar, inji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
A wani kokari na shawo kan matsalolin cututtuka dake addabar mutane a halin yanzu, yasa karamar hukumar birnin Kano ta rarraba kayayyakin asibiti da kuma magunguna na miliyoyin nerori ga daukacin asibitocin dake karkashin karamar hukumar. Shugaban karamar hukumar Alhaji Muktari Ishaq ya kasai ya bayyana dalilan rarraba kayayyakin da magungunan.
Alal hakika makasudin shirye wannan taro shine lokacin da muka zaga da mai girma gwamna asibitoci domin bikin sallah. Naga irin yadda yanayin larurar zazzabi na cizon sauro ya karfafa a cikin jihar Kano baki daya. Naga yawan mutanen da suke asibitocinmu patient din wani ma zaka tarar da shi a ƙasa, likitocin suna ta iya bakin gurgudan ikonsu. To wannan yana daga cikin abin da ya bani motivation, yasa wato hankali na ya tashi, naga akwai buƙatar mu ma karamar hukuma mai wani hobasa. Mu ga ya kamata mu taimaka asibitocinmu na wannan karamar hukuma domin mu tallafa al'umma da suke fama da wannan zazzabi da kuma sauran larure-larure, yadda za mu ga cewa insha Allahu rabbi mun shawo kan wannan matsaloli da suke addaba al'ummarmu a wannan karamar hukuma.
Wannan magunguna za a raba wa masu wannan cuta kyauta ne?
Sai da haka wannan za mu bayar da shi ga asibitocinmu guda 17 din nan, kuma kyauta za mu bayar da shi, kuma su ma marasa lafiyan idan an zo an duba su kyauta za a ba su wannan magani. Kamar yadda mai girma gwamna yake kokari ya tallafa al'umma, mu ma haka muka biyo sawunsa domin mu tallafa wa marasa lafiyan nan, sai da mun san yanayin rayuwa da ake ciki da wato komawa baya da tattalin arzikin ƙasa yayi, wanda yake abubuwa da yawa ba a iya gudanar da su. Saboda haka dole ya zama wajibi mu ga yadda za mu tausa mu rage wa mutane raɗaɗin rayuwa.
Wani irin matakai za ku ɗauka na ganin cewa wa'annan magunguna ba su salwanta ba al'umma aka ba wanda suka zo asibiti?
Gaskiya ya zama wajibi ma gode wa ma'aikatana na lafiya, saboda gaskiya a lokacin da ake wannan fama da raɗaɗin wannan larura, na zaga irin abin da ake cewa fitar bultu ko kuma wato ka shigar fitar bazata. Na zaga wasu asibitocin da shigar da ba za a gane waye ni ba. Ina tabbatar ma da wallahi wasu ma'aikatan lafiyar su ne suke hada kuɗi suke siya wa marasa lafiyan magani. Idan maganin da gwamna ya bari ya kare, kamar mu anan cikin ƙananan a ƙaramar hukumar birni, tunda manyan asibitocin da muke da sunan kawai aka kai maganin, asibitocinmu da babu, su masu kula da wannan asibitin su suke tallafawa ma marasa lafiyan. Sai haka ina tabbatar maka da cewa mutanen da suke sa aljiwonsu su ɗauka su bayar, ai ba na san cewa za su salwantar da abin da aka bayar don a taimaka wa mutane.
Ana alakanta wannan cuta da yanayin tsaftar muhalli, wani irin mataki kuke ɗauka na ganin kun faɗakar da mutane domin su gyara muhallansu?
To ai ko ajiya da Allah Ubangiji ya nufa ka zo ita headquarter karamar hukuma ta cikin birni wacce take kofar kudu, mun yi taro wannan muka raba kayan wato yasar lambatu, ko muka ba da tallafi na kuɗi wanda zai ƙarfafi guwar su mutane a jiya aikin gayya domin a fito da shara. Ko muna aiki da mutanen ma'aikatar Remasab wato hukumar da take kwasan shara a ƙarƙashin environment, mun yi magana da commissioner na environment, za su ba mu motoci idan an yi aikace-aikacen nan an fito da ƙazantar nan a rinƙa kwashewa kada a batta. Sannan kuma muna da tanadi na yin feshin maganin sauro, yadda da an kwashe wannan larura an rage, to dattin da ya rage abin da ya rage na ƙwayan cuta, kuma za mu duk mu fesa maganin sauro a loko da sako na wannan karamar hukuma. Ina gaya maka wannan exercise da muka ɗauka mun tanaje shi, kuma mun ware kuɗi wajen miliyan 10 wanda za mu aiwatar da wannan aikace-aikace. Kamar yanzu da kake gani akwai kayayyakin asibiti na asibitoci guda kamar guda 6 ko 7 wanda za mu ba su gadaje, za mu ba su abin awon jini a duba hawan jini da shauransu, da irin silinda gas na samar da iska idan mutum fashin sai yana neman kaucewa oxygen, duk mun tanaje su ga sunan kana kallo zamu raba al'umma. Kuma duk wannan yunkuri ne da karamar hukuma da kuma tallafi da muke samu daga mai girma gwamna.
Shugaban karamar hukumar birnin Kano Alhaji Muktari Ishaq ya kasai kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Bauchi ma hukumomi ne suka yunkura domin raba magungunan zazzabin cizon sauro wato malaria, biyo bayan yaduwar cutan da ke neman zamawa annoba. Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto.
Hukumar nan mai yaki da zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato Bakatma za ta raba maganin zazzabin cizon sauro a asibitoci 345 a dukkan kananan hukumomin nan guda 20 dake fadin jihar Bauchi. Shugaban Bakatma Dr. Mansur Dada shi ya bayyana hakan a lokacin taron manema labarai.
Ta wannan hukumar gwamnatin jihar Bauchi mai yaki da cuta mai kare garkuwar jiki, taron fuka kuturta da zazzabin cizon sauro, ta kira wannan taron watsa labarai don ta yi bayani bisa ga rabuwar magungunan zazzabin cizon sauro da aka fara a yau kashi na biyu. Yanzu za ku yi tuna kamar kwana 10 da suka wuce mun kaddamar da kashi na farko na rabon waɗannan magungunan zazzabin cizon sauro. So yanzu wannan shine ya kashi na biyu a rabon da ake da magunguna zazzabin cizon sauro. Kuma wannan magunguna an same su ne wajen haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da United States Agency for International Development da akwai kuma wani abin da ake cewa yunkuri ne na shugaban ƙasar Amerika wanda ake cewa Presidential Malaria Initiative. So haɗin gwiwa ne na waɗannan guda uku. Magungunan da za a raba a wannan kashi na biyu akwai anti-malaria maganin zazzabin cizon sauro wanda ake ba mutane su sha. Za a raba magunguna miliyan 1,519,680. Maganin malaria fansi da shi ana ba da shi ne a mata masu ciki don a kare su daga kamuwa daga zazzabin cizon sauro. Su kuma za mu raba 333,400. Akwai abin da ake gwaji da shi na malaria wato RDT kits. Su kuma za mu raba miliyan 1,034,900. Waɗannan magunguna za a raba su ne a asibitoci guda 345 a dukkan faɗin ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a nan jihar Bauchi.
Dr. Mansur Dada kenan shugaban Bakatma a lokacin da yake bayani game da raba magungunan zazzabin cizon sauro da za a raba kyauta a faɗin jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Biyo bayan wayewa al'umma kai game da mahimmancin tazarar haihuwa a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar, an sami ci gaba wajen rungumar tsarin. Shaibu Mani na ɗauki da cikakken rahoto.
Jajircewa da likitoci suka yi wajen waye kai ga al'umma tare da ban hannun ƙungiyoyi masu hannu da shuni na duniya, an cimma nasara ga tsarin iyali, kamar yadda Ahmed Tahiru, kwamishinan da ke kula da tsarin iyali a jiha, ya tabbatar.
A bana, bisa kan mata 128 suke daukan maganin hutu bisa kan 100.
Kina akwai ci gaba?
A kenan an ci gaba daga 22 an koma 28. Kenan an samu mata 6 wanda waye kai in nan ya shiga, kenan sun yarda su ma suna amfani da maganin sa sarari tsakanin aihuwa.
Idan muka dauko wahalhalu da mata ke fuskanta saboda babu hutu tsakanin aihuwa da waccan, annan ma an samu ci gaba?
An samu tunda bara awar haka bisa kan mata masu ciki 31 suke zuwa, kuma bankin wannan mata wanda suke samun complication matsaloli wurin aihuwa shi ma jimillar su ya safka, wanda ake an ka samu bara da bana akwai banbanci tsakanin su.
To su kanana yara ciki wani hali suke?
To su ma tare ne abun yake, an samu ragowa da yawa bisa kan mace-macen nan da ake samu na yara kanana wanda daga aihuwa zuwa awa 24 bayan aihuwa.
Misali an samu kashi cikin 100
kamar yara wanda basu kai shekara 5 ba, sai a samu yaro 2 cikin 100 wanda suke mutuwa, amma yanzu a cere basu ma kai guda ba.
Dukkan wannan me ya kawo haka?
Wannan akwai dai bada hannu na kamar masu hannu da shuni, wani UNICEF UNFPA haka da suke bada magunguna ana ba yaran nan. Akwai horon da ake ba likitoci, wani pesim wani pesima kenan in yaro ya zo a likita da gaugawa sun san abin da za su mishi kenan kai ya rasa wannan ranshi.
Abin dai ga alama akwai alfanu, hakan yin sajin ta bakin Malam Matijan Jalo na Galaradi yadda suka karbi tsarin iyali a cikin karkara.
Masha Allah, karshe-karshen na haihuwa ta uku Kani ya san magajin shi, magaji ya san Kani, kenan duk sun mana mugul-mugul. Wata su ta huta ita ma ba ta da matsala wajen reman yara. Da can abu sai ka ga wani goye, wani rungume, wani ya hasa kuka yana nan kwance bai iya tashi ma, amma yanzu alhamdulillah.
Ganin halayen al'umma baya zama daya, Malam Ahmed Tayaro na mai gargadi ga maza da mata na su daure domin su ci morin tsarin iyali kuma a tabbatar da koshin lafiyar iyali.
Shekara biyu mun kake kakadan shekara biyu kenan in mata su da kansu sun fara gane da amfani wannan sasarari tsakanin aihuwa sun gane alhamdulillah mai muna so su sake ganewa. Kiran nan yake ga maza ko kan aihuwa mutum biyu ne da namiji da mace kenan mace sarta lahiyar jikinta ne. Maza su bada gudunmuwar su bar matar su je likita su yi amfani da wannan magunguna na sasarari tsakanin aihuwa da wannan aihuwa.
Shaibu Mani murya amar ka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ci gaba da taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a kagarar jihar Neja. Yau Hajiya Kulu Bako babbar jami'a mai kula da cututtukan mata da ƙananan yara a ƙaramar hukumar Kagara za ta yi wa taron matan bayanin abinda mace mai juna biyu ya kamata ta yi da waɗanda ya kamata ta kiyaye yayin da take ɗauke da juna biyu.
A cikin abincin da ake ci sun rabu kashi uku hudu, akwai abincin da zai ƙara miki ƙarfin jiki, akwai abincin da za ya kare lafiyar jikinki, akwai abincin da za ya kara maki jini, akwai abincin da za ya kare ki daga cututtuka. To yayin da kika je asibiti za a yi maki bayanin waɗannan. Za mu ba ki shawarwari akan ana so ki kasance kin lakanci ƴaƴan itace, ganyayyaki. Ba aƙidarmu na a zauna a ci tuwo kawai ba. To ya kasance abinci ne wanda zai kara miki ƙarfin jiki. Yayin da kika samu ƙarfin jiki, to sauran al'amuran kuma fa kin ga sai kin ci abincin da zai taimaka miki, ba sai lalle shan kwayan magani ba kawai. Kin ga muka yi magana akan ganyayyaki, ƴaƴan itace, ga mu da zogala, muna da alayyahu, muna da shiwaka, Allah ya albarkace mu, muna noman kankana, muna noman mangwaro, lemu, gwaiba, ayaba. Malama, Ubangiji Allah ya sa mun noma su da kanmu. Ba zai kasance kice daga daukan cikin ki har wata tara ba za ki samu wannan ba. Baya ga haka, akwai aikace-aikacen da ya kamata mace mai ciki za ta rage yi. Idan Allah ya baki juna biyu, ayyukan da kika saba yi dole za ki rage wasu daga cikinsu. Za a rage aikace-aikace masu ƙarfi, maganar ɗaukan kaya za a rage shi. Aƙidarmu na a cika tarabi a azo a kai, ba naki bane a matsayinki na mace mai ciki. Dole aikace-aikacenki za ki ɗan saurara masu. Muna da aƙidodi kuma, duk da cewa ganin ɓangaren namu Allah bai jarabce mu da wannan ba. Mace mai ciki ba za ta sha giya ba, mace mai ciki ba za ta sha taba ba, mace mai ciki za ki, in Allah ya jarabce ki da cin goro, to za ki hankuri ki rage. Mace mai ciki cimakanki za su kasance waɗanda za su taimaka miki ne da ke da abin da ke cikinki. Suturan sawa, mace mai ciki ba za ta sa kaya matsatsu ba, mace mai ciki ba za ta kasance tana tare da ina jigidan nan da ake sawa, ba naki bane yayin da kika samu ciki. In kun zo awa za ku gani muna tsinkawa saboda yana tare girman da.
Hajiya Kulu Bako kenan, babbar jami'a mai kula da cututtukan mata da ƙananan yara a ƙaramar hukumar Kagara, take yi wa taron mata jawabi akan abubuwan da mace mai juna biyu ya kamata ta yi da wanda ya kamata ta kiyaye. Yayin da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar ƙasashe ta ƙasar Amurka suka gudanar da wani taron gangami na mako a garin Kagara da ke jihar Neja. Sai a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ci gaba da jin irin yadda taron ya gudana. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Wani labari da muka samu da dumi-dumin sana cewa tsohon shugaban communist na kasar Cuba Fidel Castro ya mutu. Gidan talabijin na kasar ya bada wannan sanarwa. Ya mutu yana da shekaru 90 a duniya. Ya rike mukamin prime minister daga 1959 zuwa 1976 sannan ya zama shugaban kasa har zuwa shekara ta 2008.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta.